Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, barkamu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari auna ce da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. To kamar yadda kuka saba ji, a kowace ranar Lahadi za mu kawo muku shirin kasuwa akai muke dole. Baya ga haka, muna dauke da maimaitin shirin lafiya uwar jiki da kuma nasihar Lahadi. Amma kafin nan, bari mu fara gabatar muku da wannan rahoto na musamman.
A daidai lokacin da jamhuriyar Niger ta tsunduma a lokacin soma sanyin huturu wannan shekarar ta bana, da ma kasancewa bayan damana da bugawar iskan gabas ko iskan sanyin huturu wannan shekara, lokaci ne na fargabar afko arangama tsakanin manoma da makiyaya. Ko da yake an shekarun bayan nan hukumomin kasar sun watsa jami'an tsaro a ko ina a cikin karkara domin tunkara kuma rigakafin wannan matsalar. A da'irar karkarar tsarnawa da ke cikin gundumar birnin Kwanni ta jihar Tawa jamhuriyar Niger, al'umma ce ta yi kira ga hukumomi domin su tabbatar da ba a samu wannan matsalar ba wannan shekara.
A gaskiya akwai matsalolin daga damun mu, ba kuma yan nan tsarna ɗaya ba. Mu dai yanzu a cikin matsalolin da ke damun mu tashi hankalinmu, sai mun kafa damana babu tsaro ga karkara, babu tsaro tun harkon noma, wato makiyaya suna barnata da gangan. Da mun samu tsaro, komi ka samu gonaka da albarka ne ka shiga da wanda bai doka ka bar shi can daji, tunda dama ita dabba sai an yi noma ne take samun hakkin da take ci. To insha Allah matsalolin mu sune suka canja mana tuwa kwarya. Sai makiyayi ya zo da gangan, kana noma da dan garin rogon ka, in lokaci ya hice shi ko nan zai sa bisa shi tun kamin ka dai garin, kuma muna kankoce inda magabatan mu, amma har yau kulli abu ta biya kudin sahuni shi kare a matsalolin mu.
Wannan shi yake mu ga tuntubar magajin garin Tsarnawa domin jin irin matakan da suka dauka domin tunkara wannan lamarin a bana.
Ne gubernur mu nan na community ta Tsarnawa, kamar sun ka faɗa maka, lalle ana samun ƴan matsaloli, amma matsalolin kuma ba su da muni irin waɗanda ake samu wurarei daban-daban, saboda muna samu tsakanin abin ga a ciwo dankan abin, kuma gami da jabaran tsaro da akwai ko da wani lokaci a cikin commune, saboda in an ka ji wani dan abu ko kokajen shi je shi zama babba sun zo sun an zo an tare wannan abu. Matsaloli muna samu da suke ci ana samu su harkon damana, kacin makiyaya su tafi azawat, lokacin nan mutane kuma ruwa ka san daban-daban ake yin su, ba gaba ɗaya ne ake samu ba. Wanda sun samu ishifkan nan ta farin su kuma makiyayan sun kaɗan hakkin nan suna taya kai bisashen su, makiyaya su kai bisashen su wurin hakki, su kuma manoma su ku su tare abinda sun ka samu. Shi ga kawo wa don karku ana ganin kamar ana samu abin, amma Allah da iko ne dai ba mu taɓa samun inda an kai wani faɗa ba ko komiya na, sai dai da an gani in an kai wa'anda sun kai magana a zo a ce to kwashi kuma wurin shi. Kuma lokacin da makiyaya suna dawowa, lokacin da manoma ya ɗiba abincinsu, suna lokacin da abincinsu ya kai, makiyaya su kuma suna gaugawa lokacin in ruwa sun ƙare a zawa su taho. In sun ka taho wurin huce nan nasu nan ne kuma ake gani suna biyuwa cikin gonaki, ana samun ƴan matsaloli. Amma ina ganin kamar mu reunion kin da mun kai tare da magabata kamar su professor an ɗauki mataki na irin ka mutanen lokacin za su tahowa a san kakane za su biyowa, kakawar kuma za a sa ranar da za su zakkuwa su taho, ranar nan sai tashi su taho, lokacin nan kenan za a iya maganin wannan matsaloli. Dan kuma matsaloli dai ba mu da shi kamar irin wannan firaiman cikin komin ɗinmu, ɗan mutane suna biyar mataki doka, duk matsala mutum ya maka yanayin shari'a, kamar in an zo an yi maka banna kai ka ce kai kai makanka shari'a, ka ɗauki mataki dan kanka, wannan shi ne kawai matsaloli. To mutane sun gane in an kai musu banna sai su buɗo hukuma su wadi a yadda musu hakkinsu.
A karkarar bazaga a cikin gundumar ta birnin Kwanni da ke kan iyaka da tarayyar Najeriya, irin wannan fargaba ce jama'a suka nuna tare kira ga mahukumta da su ɗauki matakan rigakafin afkuwar faɗa tsakanin manoma da makiyaya a irin wannan lokaci, kamar yadda ɗaya daga cikin dattawan garin na bazaga ya mini ƙarin bayani.
Musa Ibrahim, mu abinda an matsalan mu guda in mun fara ɗiba abinci ka ɗaya daji ka kwanda yi, kuma bai raba mu da hikima ba. Kusan muka tsakanin mu da abokan zamanmu ai mun maganin wannan abun da yake
garin ku da makiyaya,
mu huta da kashe-kashe da buge-buge da wannan abu, yanzu haka yaran mu na cari kakan san ba shi riba ba amma in mun ka noma kayan mu sun ka bari mun ka ɗebe ga daji sakan mu su muna zamani mun san awwa da kani to ka ji abin da dani
shi ma magajin garin na bazaga yayi mini ƙarin bayani game da irin matakan da suka dauka na hana dukkan wata hatsaniya abkuwa tsakanin manoma da makiyaya a bana
assalamu alaikum ni ana ce mini ibrahimun magajin garin bazaga bisa ga harkan makiyaya da manoma nan dai garin bazaga abin da kowa ya sani makiyayi na bazaga da manomi na bazaga duka uwa ɗaya uba ɗaya suke duk makiyayin da a bazaga bai da dukiya wadda aka kawo ga tashi ta manomin bazaga ta to shi gasawa ko wata matsala ta taho cikin gida sai a gyara ta yanzu bana yadda an ka ɗauki mataki an yi sensibilization ba ɗaya ba ba biyu ba an yi taro ba ɗaya ba ba biyu ba kuma duk wanda ya kamata shi tahi wurin ejik ya tahi waɗanda annan sun ka tsaya masu bisa shi na masu shan nono su sun ka tsaya kuma da mutane sun ka kawo kukan sun ka ce suna gangarowa da bisa suna jiɗowa suna ɓanna rannan farese sarakuna da kwafin defasa duka sun zo sun taru sun ka zaka an ka tsaye da magana tun lokacin na haddasa yanzu babu ɓanna har yau ba a kawo mana kukan wata ɓanna bisa ga wannan abin gaba kuma an ɗau matakin da abincin gada an ka samu bana ubangiji Allah sun ɗau alƙawalin lalle lahiya lumi manoma za su ɗebe abinsu kowa ya saki hannun wani tsakaninsu da makiyaya an zamna tare da su ba a daɗe ba da an ka zamna ga manoma da makiyaya an zamna tare da su an haɗa kai babu wata matsala yanzu su masu tahiya wurin taranjiman sun tahi waɗanda annan da sauran bisashe kuma sun riƙe bisashe bakin gonaki na kiwo wannan da aka yi samo su kenan babu wata ɓanna dan yau an daɗe ni ban ji an kawo min ɓanna ba an ce ana ɓanna ko akwai wani tashin hankali babu shi yanzu abin da ɗaya sarki da farfe da sauran duka meroji an ka zamna an tsaye da magana da in lokacin girbi ya yi sai a shaida ma makiyaya da a can ga su zahin zakkuwa har lokaci ya kai wanda za su zakkuwa an tanada musu ruwa an tanada musu wani kiyo nan saboda ana ta amina jan abin ga air departure rice saboda an sun taho da su shigo gonaki da kingin wuri wannan an ɗauki wannan mataki
yanzu haka dai hukumomi na jamhuriyar Nijar na ci gaba da izar dakarun kasar yin sintiri a ƙauyuka irin wannan lokaci na ƙarshen ayyukan damana inda manoma da makiyaya ke ganin dakarun kasar suna shawagi a kowane lokaci a kowace rana a kowane dare a wani abu da Hausawa ke cewa a tamni tsakuwa domin aya ta ji tsoro Haruna Mamman Bako da birnin Kwanne sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar
To madalla masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga shirin kasuwa a kai niki dole
shirin bi Hausa
Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkanku da warhaka Abdulmukis Idi Kwatkwane ke sallama da ku a cikin sabon shiri kasuwa a kai miki dole wanda ke zuwa muku daga kasuwan Goro dake Asawasi a nan garin Kumashi Ghana za mu yi dubi ne ko yaya harkan Goro ke tafiya a nan garin Kumashi lokacin cutar coronavirus da kuma yau da coronavirus yayi kasa to jama'a sai a yi sauraro lafiya
ni ne naku Jafar Abdulrahman mai lakani Jafar Yaro Vice Chairman ɗan Goro gaba ɗaya na Ashanti Region Alhamdulillah sana'an Goro dai sai dai mu yi wa Allah godiya a cikin sa da dai muna samu Goro ne a cikin ƙasan Ashanti muna da garuruka kamar a Firjasi a Sakwari Tumkunsu Yamfa har da ƙauyukan su hannan jasu duka da muna samu Goro idan ka zo Aguna Yamwasi Jamasi duka muna samu Goro to yanzu zamani ya zo ya canja ba ma samun Goro a Ghana yanzu aikin Goro ya koma Abuja ko Goron da muke amfani da shi nan a cikin gida Ghana Goron Abuja ne amma farin Goro
shi muke samu domin su itacen su bai mutu ba har yanzu suna shuka farin goro idan ka tashi kaman fara su kokko mama su konkorumpe har zuwa kade har yanzu ka zo inda mai sana'an goro ne zaka samu farin goro ka siya akalla da muka zo a kasuwa a sau shekara 40 kenan nan ce 79 muka zo kasuwa a sawasi Allah ya sa muna goron nan kadan kadan dai a lokacin akwai goro a Ghana to bayan dai kaman dai shekara 12 zuwa 15 itacen goro kan Ghana ya mutu har na kuma masu goro sun yanyanke wasu tunda goron bai diya tunda abinda bai diya me za a yi amfani da iccen sa suka yanke suka zuwa to dalilin da yasa muke zuwa Abuja muna sau goro muna kawowa nan Ghana idan mun kawo Ghana muna tafiya da shi kaman boko bolga wa tamal yanji dukka muna kai goro arewacin Ghana kenan muna ciki har Allah ya sa wancan gwamnati yazo ce zai gyara kasuwa aka tada mu aka koma da mu bayan gari ana kiran unguwan kontumpu to nan ne yanzu aikin goro ya koma
rufe iyakan Najeriya da gwamnatin Najeriya ta yi wani koma baya ga samu cikin harkan goro
gaskiya muna cikin matsala sosai domin wanda suke zagaya da goro ta Niger suna shiga da shi smuggling sun je kuma ba su samu hanya a smuggling ma ba za ka shiga da goro Najeriya ba kuma goro ba smuggling bane kayan gona ne shekara ɗaya kenan da sati hudu gwamnatin Najeriya ya kulle bada mun yi babban sallah bara da kwana bakwai daidai ya kulle mana bada ba mu samu mu tafi da goro idan ma kaga goron Ghana buhu a cikin Najeriya to an dai bi da shi wani hanya ne na karma-karma aka shiga da shi
yau da annoban nan ta shigo wani koma baya kuka samu cikin sana'an ku
gaskiya koma baya dai mun samu mun zauna ba a shiga ba a fita wata biyar hanyoyin da muke bi muna fita da goro idan ka doki goro daga Ghana zaka shiga Togo ka shiga Benin sannan ka shiga Najeriya to Ghana ta kulle Togo ta kulle Benin ta kulle Najeriya ta kulle to ina zaka bi ka shiga da goro wannan ciruta ya damu sana'an mu akwai wanda suka sai goro lalacewa ya kone wasu kuma suna tattalin goro hawiwa yau goro na hannunsu wata hudu wata biyar wata shida to kaga duk goro ya zama farashi in kuma goro ya zama farashi ya lalace kenan in ya kone kai asara baka da jari dukiyanka ya mutu to in ya zama farashi kuma ai ya zama tsinta abinda zaka tafi da shi Najeriya ka sai da shi 40,000 50,000 har zuwa 80,000 sai ka zo ka tafi da shi Najeriya kana sai da shi 10,015 ko 10,000 ai kaga kai asara ba karamin asara matsala ne muna cikin matsala har yanzu muna cikin matsala tunda in an dauki goro dole sai an yi smuggling sa kayan da ba a smuggle ba kuma dole sai an yi smuggling kaga dole zaka kashe kuɗi da yawa sannan ka shiga da shi Najeriya to saboda shi matsalan da muke ciki kan wannan curuta wallahi matsala ne babba amma muna roƙon gwamnatin Najeriya ba mu san wani sana'a ba sai goro daga malantaka sai sana'an goro wallahi muna neman alfarma hakan Ghana da Togo da Benin duka dan Allah su taimaka mana yanda zamu yi mustara kayan mu
sunana Usama Abdulsalam jan dai yanzu Ghana yanzu dabara ne sai dai Abuja muke zuwa mu samu shi to fali dai ne akwai shi nan Ghana kulle bodan da aka yi ya sa dukiyar mutane gashi nan an sai goron fari bai zuwa ko ina mutane na asara ka fahimci ko ya sa ababan duka ya zo kasa mutane sun sai goro sun ajiye duka yayi farsa bai zuwa ko ina gaskiya ba da yawancin mutane dukiyoyin su duk ya je down abin sai dai jaran Allah Allah dai gyara mana amma yana da karfi sosai
bangalore na sai kasa matsalila ba daga Abuja kenan sana'an goro da coronavirus ba su haduwa sabida mu aikin goro season ne ya yazo yau cinikin tashi ko ya ke kwana biyu kuma cinikin yayi sanyi amma sabida kullen bodan Buhari daga Najeriya shi kan musu masalar jewa saboda farin goro suna yawan cin shi
nan
Najeriya to saboda kullen bodan wurin nan ko ya affecting mu jewa fa ba karin wasa ba goro shi bai da price ba ga saka ka control shi ba sai shi ka control kin shi eh dai amma zaka wanga haka wanga haka zaka sai shi yake 1.5
amma ada
amma da daga 1 million 1.2
to wani effect kuka samu game da kulle wadan da aka yi
to effect da ya samu dewa don farin goro bai tafiya baya ta da goro Nigeria ya bar goro na ba mu san kin shi ba
a da can tarihi ya nuna kaman cewa in za a yi aure ana zuba goro ne da wasu dan kwandala kai amma yanzu ya zama bonbon tofi da sauran su me kake da shi da zaka ce saboda sana'an ku
wallahi to su da Allah ya gyara Allah ya gyara tofi ba laifi bane ko ba haka ba don ka san zamani ya sake komai ya kamata a ce shi ma goro ayin bacin shi ji al'ada mu ne goro wanda muka sani kenan dalilin da yasa kenan kakannin can baya wayanda suka zo a murza a kasa a zo kuma shi nan muka zo hamuwa Allah ya sa mu ma ga mu murzo
ina fatan dai harkan ka na sana'an goro ka samu amfani
insha Allah alhamdulillah mun aure komai an yi ciki an yi komai dai ana yi ciki eh Allah ne yayi sa abinda yanzu dai harka ya dan dafa kadan alhamdulillah mun gode ma Allah
na yi kokarin jin ta bakin Alhaji Musa mai canji wani attajiri ne mai harkan canji a kasuwan Asawasi inda shi ma yayi mana bayani game da sana'ansa na canji
sunana Alhaji Musa Aminu Bako
alhamdulillah gaskiya ina aiki da yan kasuwa da dama masu sai da kayan kwatakuna mata masu kawo albasa mata da suke kawo wake da dai kayan kwatakuna dai alhamdulillah lokacin mun aiki sosai lokacin abinci ya short Ghana mutane da muke aiki da su kuma suna zuwa mini da kudi sake musu su je su kawo shinkafa masu zuwa Abidjan na zuwa masu zuwa Burkina na zuwa kuma ba ma shi mishin ya ce ba don ya dace da abun yanzu haka an kulle bodan nan ina da mutane da ke Abidjan sannan kuma ina da yan wayenan da ke Burkina da har Niger duk baki daya har Togo da wani sa'in in sun kawo min kudin da yake ina saba da masu kayan kwatakunan in na kira su za a sa kayan lori manyan motoci na aiki kan hanya za a sa kayan cikin mota kana zaune za a kawo ma kayan ba sai ka je ba saboda yadda na tsakanin da masu kasuwancin da suke kasashen waje ya so ni ma matan za su zo da min da kudin su bani ya so in musu transfer to yanda muke kenan covid-19 je shi mu ce dai yanzu dai ya yi sauki ba mu dai ce ba shi na foreign currency kuma da muke samu gaskiya lokacin covid-19 ba mu samu saboda baki kishi su default gari ka gane to da dama ba shigowa sai daidai buge-buge muke yi cikin gari haka ne amma tun da yanzu da ikon Allah shugaban kasa ya bude airport dole yanzu mu ma mun dinga samu foreign currency muna samu muna dan kai kawo so bayanin da na sani kinan kan kasuwanci mu lokacin covid-19 har zuwa sauke shi ni dai shin cha alhamdulillah
to ma sauraro nan ne kuma wannan shiri na kasuwa kai miki dole na wannan mako sai da sa'aya madadin shugabannin kasuwan Asawasi da na Kwantampo da kuma gidan radio Moriyan Amurka ni ne Abdul Mugis EG Kwatakwa nake cewa peace salam
kuma sauraro kada dai a sha'afa ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu kuma ga maimaitin shirin lafiya uwar jiki
lafiya uwar jiki jama'a assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku da sake saduwa da ku a cikin shirin ku na lafiya uwar jiki kamar kullun ni ce Aishatu Sule ya dauke da shirin
idan ana biye da mu a cikin shirin lafiya uwar jiki makon da ya gabata mun kawo mu babban director a hukumar kula da cuta mai kare garkuwar jiki wato HIV/AIDS naka Dr. Gambo Aliyu inda yake yi wa wakilin mu a Abuja Nasiru Adamu Elkaya bayani akan ayyukan da hukumar ta sa a gaba musamman ma a yanzu da Najeriya take da masu cutar mai kare garkuwar jiki wato HIV/AIDS mutum miliyan 1.8 sai lokaci ya cin mana ga Dr. Gambo Aliyu DG na Naka a Najeriya
na biyu gwamnatin Najeriya tana sawa na uku sune gwamnatocin jihohi tsakani da Allah mafi yawancin marasa lafiyan nan da mafi yawancin asibitoci da mafi yawancin masu aiki a waɗannan asibitocin don taimaka wa marasa lafiya duka na gwamnatocin jihohi ne sannan kuma a yanda tsari yake a yanzu gwamnatocin jihohi suna cin gashin kansu ne a harkar lafiya su suke daukan dawainiyar marasa lafiyan su kar bayan cuta mai kare garkuwar jiki ba za ta zama daban-daban ba ba zai yiwu a ce gwamnatin tarayya ita za ta fidda kuɗi kullun tana sayen magani ga marasa lafiya na duka da baki da kasan ba bayan kuma mu tallafin nan da ake kawowa a jihohi ake zuwa a kashe yanzu gwamnatin America take kawo kuɗi da Global Fund gidauniyar Global Fund suke kawo kuɗi da kansu suke zuwa su kashe kuɗin a jihohi da kansu ba ba mu suke yi to tunda ba ba mu suke yi ba mu dawainiyar da ake so mu nuna shine mu nuna yanda za mu dauki dawainiyar mutanen kasa to mun nuna gashi kuma mun saka kuɗi a ciki sannan kuma muna yi gwamnatocin jihohi sun mana alƙawari wasu su sun cika kadan da yawa daga cikin su har yanzu ba su cika ba za mu koma wurin su mu roke su a wajibi ne su zama gwamnatocin jihohi su ne suke jagora wajen yaki da wannan cuta ta yanda suke za su sa kudin su ta yanda kudin tallafi in yazo zai je wurin su a su masu kashe kudin yanzu a jihohin su za su yi aiki tare da su su saka kudin tallafi cikin asusun da aka ware domin jiha da kuma ita ma jiha ta saka kudin ta sannan a dinga bawa mutanen su magunguna ya zama na cewa lokacin da tallafin da ake da shi babba daga kasashen turawa zai janye gwamnatocin jihohi suna kan hanyar iya bawa mutanen su magani ba za mu daina taimakon su ba gidauniyar za ta fitar da yanda za mu bada magani ta yanda koda turawa sun fita maganin za a samu ne da za a ba mutanen su amma ma'aikata daukan dawainiyar gwaje-gwaje daukan dawainiyar yawo da maganin da kai shi inda ya kamata daukan dawainiyar yiwo mutane gwaji musamman mata masu ciki da sauran al'ummomi waɗanda suke da hadarin kamuwa da wannan cuta ya kamata a ce gwamnatin jihohi sun dauka to a yanzu ba mu saka wa'adi ba amma mu muna tsammanin da wahala a wuce shekara uku daga yanzu shi yasa muke wa kan mutane din wannan akwai kasashe duk kasashen da ake ba da wannan tallafi kusan kashi 72 a cikin wannan shekarar ne suke isa tsani ko suke isa inda ake so su je ma'ana sun kammala a shawo kan cutan yanda ba ta bazuwa a cikin jama'a kasashe 72 cikin 100 Najeriya muna ɗaya daga cikin muna cikin kashi 32-28 wanda ba su iya sun kai wannan gacin ba ba don komai ba saboda yawan da muke da shi da yawan marasa lafiyan da muke da su da kuma cewa har yanzu a cikin al'umman mu akwai mutanen da suke kin a gwada su domin a sani ko suna da akwai ko ba su da shi shi yasa muke ba wa mutane karfin gwiwa su gwada da kansu in sun gani suna da akwai mu in yaso sai mu shigo ciki to muna saran daga nan zuwa shekara ku mai zuwa in Allah ya yarda zamu kai wannan gacin to bayan ku an kai wannan gacin babban abin da muke ganin zai faru shine za su kokarin janyewa domin mu mu dauki dawainiyar mutanen mu na daya dai akwai gidauniya ta tallafawa wannan cuta wanda in Allah ya yarda kafin karshen shekarar nan za ta kasance an kaddamar da ita in an kaddamar da ita muna sa ran za ta dauke kashi kusan 25 cikin 100 na bukatu da ake da shi musamman ta hanyar magani musamman ta hanyar kai maganin inda ya kamata a kai da sauransu da lokaci kuma muna sa ran gwamnatocin jihohi za su dinga sa kaso daga cikin kasafin kudin su domin maganin wannan cuta ko kuma domin sayan magani ko sayan abubuwan gwaje-gwaje to idan suka sa kudin da suka yi alƙawarin za su sa domin sun yi alƙawari a baya idan suka cika wannan alƙawari wannan zai dauke mu kai kusan kashi 50 cikin 100 ba lokacin da ya kamata muka kai kashi 50 cikin 100 gwamnatin da tallafin da gwamnatin tarayya ke bayarwa shi kuma zai kara mana kashi 10 ko kashi 15 cikin 100 kaga wannan ya kai mu kusan kashi 65 zuwa kashi 70 gidauniyar Global Fund ba ma jin cewa ita za ta tafi nan da shekara uku muna ganin ita za ta ci gaba da zama amma kuma ba mu san ita ina ne za ta janyina ta ba muna sa rai daga yanzu daga lokacin da muka cimma wannan mizanin kashi 65 cikin 100 ita gidauniyar Global Fund za ta ba mu tallafi wanda zai sa mu cike gibin kashi 35 tsarin da muke da shi yanzu kenan ko muna so kafin shekara uku yanzu masu zuwa ya zama na cewa wannan tsari ya tafi kamar yadda muke kokari mu ga ya tabbata
Thank you. Gambo Aliyu Gumel fada mana menene sunan wannan ita na'ura da mutum misali in yana jin kunya ko yana da cutar nan ko bashi da ita zai gode kansa a gida mai sunanta saboda mutane su iya nema don yawanci da an kawo mutane ba sa so duniya ta san suna da ciwo ne
yanzu dai ga sai ina rike da ita kana kallanta wannan jaka ce kuma a jakar kaga an da aka rubuta da harshen nasara Oraquick HIV self test abun da ake nufi wannan shine ma'auni wanda kake sawa a bakinka ka gwada matsayinka game da cuta mai kare karkuwan jiki cikin dan lokaci kankani idan ka sayi wannan ma'auni ko ka neme shi kantunan magunguna za ka same shi idan baka same shi ba za ka iya kiran ma'aikatar mu akan lamba 6222 za iya taimakon ka ga inda zaka je ka samu idan kuma ka samu ka saya ka gwada zaka iya kiran mu kuma mu taimake ka ka sani cewa lalle gwajin yayi daidai baka da shi ko gwajin yayi daidai kana da shi ko kuma an samu tangar a ciki
da zaran mutum ya gano cewa yana da wannan ciwon wani mataki kamata ya dauka
da zaran mutum ya gane yana da wannan ciwon matakin da ya kamata ya dauka shine idan yana so ya mu taimake shi daga nan zai iya kira mu ya ga mana inda yake idan ya ga mana inda yake zamu ga masa wurin da ya kamata ya je domin shan magani idan kuma akwai wuraren shan magani a kusa da shi wanda yake ganin ba sai tare da taimakon mu ba zai iya garzayawa ya je kai kansa a bashi magani to abin da ya kamata yake nan
to abin da zamu iya dauka kenan a wannan makon muna fata an amfana ka kasance da mu mako na gaba halin yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyin su da ma Julia Gresham da ta hada mana shirin ni ce Aisha Tusle ku kasance cikin koshin lafiya
yanzu kuma ga zangon mu na nasihar lahadi
Thank you.
roko na kenan Allah shi ba mu cikin zaman lafiya a Nigeria.
Masu saurare da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma an jima da hantsi inda za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shiri yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka ni Amina Buhari Auna daga nan Birnin Washington DC nake sallama da ku.